له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 26 ga watan juma'ar ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 28 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya wannan shida darasin mu na 18 a cikin wannan littafi na almi'atun nasawiyya min alahadithin nabawiyya wallafa babban malami fadilatu sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Sa Abubakar Tafawa Balewa Allah ta'ala ya kafarta mishi Allah ya mishi rahama wanda kenan titin kofar ran a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun tsaya kan hadisi na 26 hadisin Abdullah dan Abbasin Allah ya kare yadda a gare shi wanda yake cewa wata mata daga kabilan Banu Khaz'am ta zo a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajjin bankwana ta zo ta same shi tace da shi ya manzon Allah lallai wato farillan Allah akan bayinsa ya riski mahaifina kuma mahaifin nawa ya zama dattijo ne mai shekaru ya tsufa ba zai iya hawa kan abun hawa ba ma'ana aikin hajji kenan zai je kuma ba zai iya hawa abun hawa ba in na daura shi akan doki ko raƙumi ko jaki ba zai iya zama a kai ba zan iya yi masa aikin hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh zaki iya yi masa wannan shine hadisin da muka tsaya akan shi a darasin mu na baya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora yau zamu tashi insha Allah kan hadisi na 27 malam yace al-hadithu as-sabi'u wal-20 عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي عن كرفو دقا نانا عائشة الله مدوك كنسركي قال داء ذريتا matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa i'takafat ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam imra'atun min azwajihi mustahada tace wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tayi i'tikafi da shi a lokacin tana fama da jini na istihada jini na cuta wanda mun yi bayani akan shi a darussa da suka gabata dan haka wannan matar tayi itikafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama tana wato ainihin jinin istihada mun sani cewa kamar yadda muka ambata a baya cewa shi jinin istihada jini ne na cuta baya hana ibada baya hana duk wani abun da yake na ibada ne baya hanawa kamar yadda haida ko nifasi yake hanawa saboda shi wannan jini ne na cuta wanda mun yi bayani akan shi a darussan da suka gabata a baya da aka tace wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi itikafi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin tana jinin istihaba itikafi mun sani shine tarewa a masallaci da yanke alaka da duk wani abu na duniya a tattare a koma masallaci ba don komai ba sai dan saboda bautan Allah madaukakin sarki shi kadai mutum ya yanke duk wata alaka da take tsakaninsa da bayi ya tattara ya koma ya wato ainihin tare waje daya a cikin masallaci domin ya bauta ma Allah subhanahu wataala domin samun lada da kuma kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda wannan wato ibada ce kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musamman a cikin watan Ramadan a goman karshen Ramadan nana Aisha Allah ya kare da a gare ta tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafin kwana 10 a karshen Ramadan a shekarun da zai rasu kuma yayi na kwana 20 bayan rasuwarsa kuma matansa suka ci gaba to wannan matar tasa tayi itikafi tare da shi a masallaci sai zama tana istihaba malamai sun tattauna akan wacece wannan matar wasu suka ce babu bukatar tono wacece ita tunda ita Aisha da tazo bada bayani bata fadi wacece ita ba domin abin da yake da alaka da jini na haida ko nifasi ko istihada wani abu ne wanda yake da alaka da sirrin mace wanda wannan sirri ne nata babu bukatar kuma a ce lallai sai an tono wacece ita tare da cewa yin istihadan ba laifi bane balma abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta akan ƴaƴan annabi Adamu mata wanda ba yanda za a yi wata ta kauce masa ba laifi bane a cikin sa ba kuma aibu bane amma wani abu ne wanda yake da alaka da sirri musamman akan abin da ya shafi mace mai kunya wasu daga cikin malamai suka ce wannan matar tace Zainabu bintu Jahsh matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainabu bintu Jahsh daga suka ce wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam almuhim dai ita Aisha bata fudu wata mata bace duk wanda za a ce ita ce mata kaza da kaza kaza da kaza kokarin tunatuni ne wanda a sanin shi ba zai amfanar barcin sanin shi ba zai cutar ba saboda haka tana wannan a hali kace fa kanat taral hamrata wasufra wannan matar ta kasance tana ganin alhamra wasufra wanda mun yi bayani akan menene alhamra ko humra mun yi bayani akan menene asufra a darussan da muka yi a hadisan da suka gabata mun yi bayani akan su cewa alhumra abu ne da mace za ta ganshi jajajaja bayan yankewan jinin al'adanta asufra kuma ruwa ne ko jini da za ta ganshi yellow bayan yankewan jinin al'adanta wanda mun sani cewa kamar yadda muka ji hadisin Ummu Atiyya Allah ya kare da a gare ta tana cewa kunna la nu'uddu sufrata wal kudra ba'da tuhri shay'an bayan al'ada ta yanke mun yi tsarki to da sufra da kudra da humra duka ba mu lissafa su a matsayin wani abu in dai har ya riga ya yanke kamar yadda muka ji a baya ci ne idan har wayannan abubuwan da humra da sufra da kudra in ya zama cewa sun sadu da jinin al'ada kafin al'adan ta yanke sai suka zo to za a jinkilta tukunna har sai sun yanke kafin ayi tsarki amma in ya zama bayan an yi tsarki ne kafin suka zo to za ta ci gaba da tsarki ba ta da ta ci gaba da sauran ibadan ta ba tare da ta jira yankewan sa ba wannan duka mun yi bayanin sa a baya saboda haka tace fa kanat taral humrata wasufra sai tace fa rubbama wada'na tasta tahtaha wa hiya tusalli abinda muke yi shine sai mu nemo zani ko tsumma sai mu sanya shi a kasanta shine wato a tsakanin kafafuwan ta kenan sai mu sanya shi a lokacin da take sallah saboda haka sai zaman jinin ma in zai sauko ne akan wannan tsumma din daga sai mu sanya shi a karkashin ta a lokacin take sallah. Kamar yadda ya tabbata cewa wata mata ta zo da irin wannan ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai mata ishara cewa duk sallah in za ta yi ta yi wanka, yaktasili li kulli salah, duk sallah in zaki yi wanka. Almuhim dai shine Aisha ta nuna mana cewa wannan umra da sufra kamar yadda ba sa bata sallah, haka nan kuma ba sa bata wato itikafi, istihada ne. Daga istihada kuma ba zai hana yin sallah ba, ba zai hana yin azumi, ba zai hana yin duk wani nau'i na ibada ba. Daga kamar haka ba zai hana itikafi ba, saboda itikafi shi ma ibada ce. Saboda haka wannan ba zai hana shi ba. Wannan kuma duka mun yi bayani shi a baya, mun ji abubuwan da haida da nifasi suke hanawa, wanda kuma istihada baya hanawa. Muttafaqun alayh. الحديث الثامن والعشرون حديث نئشرين تقص عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما وكان سعد ذا غنى قال فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله فجاء وعليه وضر من صفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار قال صلى الله عليه وسلم ما سقط إليها قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشات رواه البخاري. wannan hadisin an rawaito shi daga an karbo daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik, hadimin manzon Allah kenan, me yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima, wanda Anas ya ce tun ina dan karami mahaifiyata ta dauke ni ta kai ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce ina so ka zama yaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta zama mai yi ma Annabi, suka zama mai yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima. Wata rana ta ganshi yana shiryawa zai fita, tace ina zaka je? Yace zan je aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai tace ina ya aike ka? Sai yace a ai baki kai ga miki sirrin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Tace to dama na tambaye ka ne saboda gwaji, daka babu wanda ya cancanci ka faɗa masa sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, saboda sirri ne nashi, sai kira ni, ni kadai ya aike ni, to naka bai kamata kuma in fada miki ba. Allah ya kare da a gare shi. Daka mahaifiyarsa ta ce Ummu Sulaimin. Ummu Sulaim mahaifiyar Anas, bayan mahaifin Anas ya rasu, a lokacin da mijinta da ya aure ta daga baya ya zo neman aurenta yana kafiri, ta ce to ba zai yiwu in aure ka kana kafiri ba, amma in kana so in aure ka ka musulunta. Da haka ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta. Da ya zo ya same ta yace ai na musulunta. Saboda haka yace me za a baki a matsayin sadaki? Sai ta ce musuluntar ka shine sadaki na. Da haka karban musuluncin da kai yanzu ni a wajena shine sadaki na. Da haka ka riga ka biya ni. To kamar yadda zamu ji wannan hadisin yayi bayani akan wani nau'i na sadaki da aka bayar, shine shi sadaki a musulunci dama bai kadan bai yawa. Babu wani abun da aka ce wai sai ya kai nau'i kaza kafin a bada shi a matsayin sadaki. Abun da ake bayarwa a matsayin sadaki shine abin da ita mace ta yadda ta gamsu cewa ta karbe shi a matsayin sadaki, shikenan. Ta yadda. Da haka in aka zo aka ce to gashi ne za a daura muku aure, sai dai bayi da kuɗi, sai ta ce kana da 500 yace ina da shi, tace ba na matsayin sadaki, shikenan yayi. Da haka shi sadaki baya karanci, sannan kuma baya yawa. Idan suka yi yarjejeniya tsakanin shi da ita cewa za su ba da sadaki, zai ba ta sadaki biliyan 1, ya gamsu zai bayar, ta gamsu, yayi. Sai dai kawai ayi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace auren da yafi albarka shine wanda aka kashe masa kuɗi kaɗan. shine wanda albarkarsa zai fi yawa, shine wanda ya zama kudin da aka kashe masa dan kadan ne. Amma dai shi sadaki a ka'idar musulunci baya kadan baya yawa. Wannan nisabin da ake cewa ya kai na sadaki ya kai na sadaki, wannan mazhabar malikiya ce, cewa sai ya kai 100 kaza ko 100 da kaza, wannan mazhaba ce ta malikiya. Amma dai wasu malamai suna ganin cewa in an yi amfani da shi saboda saddu zari'a toshe kafa na barna, shine idan aka bar abu a sake haka ya zama cewa kowa ya bada abin da yaso a sadaki komai karancin sa, to zai zama sadaki bai da daraja a musulunci. Sannan kuma zai zama aure bai da balu, zai zama aure bai yi daraja ba. To da haka wasu malamai sai suke ganin sai a sanya cewa in za a bada sadaki to a kai shi geji kaza. To amma dai almuhim dai shine ai in za a bada aure ana duba wane ne san darajar mace, wane ne zai kimanta ta, wane ne zai darajanta ta. Saboda haka ko ya bada biliyan daya, wanda ya bada biliyan daya a matsayin sadaki, ai an san cewa abin da ya mallaka ya kai biliyan so ba adadi. Da haka duk ya sallame ta ya manta da wannan biliyan din ba wani abu bane a wajen shi. Wani kuma dan kudin dan kadan da ya bayar da kyar ya samu ya bayar zai ta talata, ba zai bari wani abu na rabuwa ya shiga a tsakanin su ba. Saboda haka wannan ita ce mahaifiyar Anas dan Malik, ita ce Ummu Sulaimin, Allah ya kara mata yadda. Anas dan Malik, Allah ya kara yadda a gare shi, yace qadima Abdurrahman ibn Auf nil Madina. Abdurrahman dan Auf, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina, Abdurrahman dan Auf ya shigo garin Madina. Fa akha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' al-Ansari. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada ƴan uwantaka tsakanin shi da Sa'd ibn Rabi' al-Ansari. Cikin tsarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi a lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina, mun sani cewa sahabban da suka yi hijira sun baro iyalansu da dukiyoyinsu a Makka. Duk wani abin da suka mallaka sun baro shi a cikin garin Makka. Da haka suka dawo zuwa garin Madina. Ba dan komai ba sai dan saboda su tsira da addinin su da imanin su. Dan haka da suka yi hijira yanzu suna bukatan agaji, suna bukatan taimako, suna bukatan tallafi. Ina za su samu tallafi? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada ƴan uwantaka tsakanin su da mutanen Madina. Kowa aka ba shi dan uwa guda daya. Wannan dan uwa guda daya abin da ake so shine ka dau nauyin cin sa da shan sa da komai nashi. Da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ƴan uwantaka tsakanin Abdurrahman ibn Auf da kuma Sa'd ibn Rabi'. Abdurrahman ibn Auf daga Makka, Sa'd ibn Rabi' kuma daga Madina. Annabi sai ya hada su ƴan uwantaka. Wa kana Sa'dun zaginan. Sa'd ya kasance ma'abocin dukiya ne shi. Yana da kuɗi. Qala Anas bin Malik yace fa qala li Abdurrahman. Sai Sa'd yace ma Abdurrahman ibn Auf, uqasimuka mali nisfain. Kaga duk wannan dukiyar da kaga na mallaka zan tattaro duka, da wanda yake gida, da wanda yake shago, da wanda yake store, da wanda yake ma'aikata kaza, da wanda yake ina, duka zan tattaro in hada kansu sai mu raba gida biyu. Sai ka dauki rabi, ni ma kuma in dauki rabi. Wa uzawijuk, sannan zan nemo cikin mata na in fito da su duka, ka zabu wacce kake so a cikin su in sake ta ka aure ta. Alaikum salam. Wannan ƴan uwantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakanin su kenan. Ƴan uwantakar musulunci, wanda wannan ya nuna mana cewa babu ƴan uwantaka mai daraja irin ƴan uwantakar musulunci. Ƴan uwantakar musulunci tace asalin ƴan uwantaka. Duk wata ƴan uwantaka da za a yi na jini da dangantaka tana bayan ƴan uwantakar musulunci. Domin ƴan uwantakar jini yana da farko. Farkonsa kuma shine daga inda dangantaka ya haɗu. Amma ƴan uwantakar musulunci daga wajen Allah yake, Allah kuma bai da farko. Saboda haka ƴan uwantaka ta addini ba ta da farko. ƴan uwantakar musulunci ba ta da farko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Misalin musulmai wajen kaunan juna da san juna da tausaya ma juna kamar gangan jiki ne guda daya. Idan shtaka minhu udhun, idan gaba dai tayi ciwo, kai yayi ciwo, hannu yayi ciwo, kafa tayi ciwo, tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai sauran jikin ma sai su addabe shi da radi da zogi da zafi. In kai na ciwo dole kafa ma ta samu waje ta zauna. Ba za ta ce to ai tunda kai ne yake ciwo ya je ya gama, in ya gama ya warke, ni kuma ya same ni na tafi kasuwa ba. Ba zai yi ba. Idan dan kankare ya fito a hannu akan dan yatsa ido sai kasa bacci. Dan kankaren da yana kan yatsa ne ba abun da ya shafa ido, amma zogin hannun sai ya hana ido bacci. To haka ƴan uwa, haka musulmai suke wajen ƴan uwantakan junansu. Musulmi al-muslimu akul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Musulmai ƴan uwan juna ne, mu'minai ƴan uwan juna ne. Saboda haka annabi sai ya hada ƴan uwantaka tsakanin wannan da wannan, wannan dan garin Madina da kuma wannan dan garin Makka. Sannan shi musulmi baya kyashi na ya ba ma dan uwansa duk abin da ya mallaka na dukiya. Shi yasa Allah ya yabi mutanen Makka da mutanen Madina gaba ɗayan su. Yace lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah ta'ala yace faqirai, wato muhajirai waɗanda aka fitar da su daga gidajensu da kuma dukiyoyinsu, suka baro garuruwansu, suka baro dukiyoyinsu, suka baro iyalansu, suka dawo garin Makka a garin Madina ba don komai ba, sai don saboda suna neman falala daga wajen Allah da yardan Allah, sannan don su taimaki Allah da manzansa. Allah ya ce ulaika humus sadiqun, wa'annan su ne masu gaskiya cikin imaninsu. Sai Allah ya ce walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wancan ayar da muka ji ta farko, Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi mutanen Makka a cikinta da cewa sun baro garuruwansu da dukiyoyinsu gaba daya, sun dawo garin Madina ba dan komai ba sai dan saboda su tsira da mutuncinsu, su tsira da addininsu, sannan kuma su taimaki Allah, su taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To bayan nan kuma sai Allah ya biyo da mutanen Madina yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, waɗanda suka zaunar da gidajensu, ma'ana suka ba mu musulunci wajen zama a gidajensu, suka ba mu sahabbai wajen zama a cikin gidajensu, wal imana kuma suka zaba imani min qablihim gabanin zuwansu. Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhim, suna so, suna kaunar waɗanda suka yi hijira zuwa gare su. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, duk abinda suka dauka suka bayar dan Allah da kuma taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa jin wani kyashi, ba sa jin suna da bukata. Wa yu'thiruna ala anfusihim, suna fifita bukatun junansu akan kansu. Walau kana bihim khasasa, koda kuwa suna da wata kebantacciyar bukata. Allah sai ya ce wa man yuqa shuha nafsihi, duk wanda aka tsare shi daga ruwan kansa fa ulaika humul muflihun, to waɗannan su ne rabautattu. Saboda haka Allah ya yabe su cewa sun zabi imani, sun zaba ƴan uwansu musulmai. Saboda haka to wannan sahabi Sa'ad ibn Rabi'in al-Ansari, Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari sai ya ce wa Abdurrahman ibn Auf, zan raba dukiya ta gida biyu in baka rabi, zaka zabi ɗaya cikin matana ka aure ta. Domin saboda a wancan lokacin da aka yi hijira daga Makka zuwa Madina ai ba saukar da ayoyin idda ba, domin lokacin da ake Madina gumurzu ake yi, ayoyin da lokacin da ake Makka ana gumurzu ne, ayoyin da ake saukarwa ana saukar da ayoyin wato tauhidi ne da razanarwa akan tashin kiyama. Duka ayoyin da aka saukar da su dan idda duka suna cikin surorin Madina ne, irin suratul Baqara, suratul Talaq da sauran surori, duka ayoyin suna cikin surorin Madina ne. Suratul Baqara madaniya ce, suratul Talaq ita ma madaniya ce, dukan su suna bayani ne akan wato surorin ayoyin da aka saukar da su dan su yi bayani akan idda, duka an saukar da su ne a cikin surorin Madina. Da aka faqala, sai Abdurrahman ibn Auf yace barakallahu laka fi ahlika wa malika, sai ce Allah yayi maka albarka a cikin iyalanka da dukiyanka. Amma abin da nake so shine da iyalanka da dukiyanka duka ka rike su. Ni abin da nake so shine dulluni ala suk, ku nuna min ina kasuwa take, nuna min hanyar kasuwa. To wannan kuma shi ma yana nuna mana cewa shi musulmi kuma baya zama ci ma zaune, bayi zama kallun ala maula, a ce shi ya jingina ne kawai kullun sai dai a bashi, shi bai iya zuwa ya nemo ba. Wannan ba ɗabi'ar musulmi bace, domin ka'ida ce hannun da yake karba shine a ƙasa, hannun da yake bayarwa shine a sama. Yasa annabi ya ce al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, hannun da yake bayarwa wanda yake sama kenan yafi alheri sama da hannun da yake karba shine na ƙasa. Duk wanda yake bayarwa dole shine a sama, mai karba kuma yana ƙasa. Shi yasa Allah ya fifita yace ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah yace maza sune tsayayyu akan mata. Sai ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim, daga cin abin da ke ba ma namiji qayyumiyya akan matarsa shine dukiyarsa da yake dauka ya bata, ciyar da gida da yake. Yasa duk inda aka koma aka samu juyi aka ce ita matar ita ce mai bayarwa, to namijin bai da wani katabus a gida, sai dai zaman fanko. Abin da za a yi a gidan ma duba a neman shawarinsa, ba za a nemi shawarinsa ba, naka bai da wani iko a cikin gidan, saboda shi ma yanzu karɓa yake yi, shi ma karɓa yake yi. Ka'ida kuma illa man rahimallah, illa man rahimallah, mafiya yawa kuɗin mace in dai ka ci to tabbas za ka biya. Sai wanda Allah ya marahama. Amma wai ka auri mace wai ta ciyar da kai za ka biya, bashi ne sai dai yan kaɗan, sai yan kaɗan. Jira wata dana rigima ta haɗa kuka gani, hankalinka in yayi miliyan sai ya tashi, sai ka yi nadaman me yasa ka ci wannan kuɗin. Sai wanda Allah ya marahama. Sai wanda suke koyi da Zainab matar Abdullahi ɗan Abbas, matar Abdullahi ɗan Mas'ud, ko Abdullahi ɗan Abbas ɗaya daga cikinsu. Amma mafiya yawa in ka ci kuɗi za ka biya. Daga ita a wajenta kuɗinka namu ne na mu duka, amma nawa nawa ne nimi kaɗai. Amma dai naka kan namu ne na mu duka, daga kuɗin natin na dankare a cikin account ko yana nan a cikin wardrobe. Amma wata girkin ma ba za ta yi ba ta ce kuɗin bai zara a sayi magi ba. In ko aka sa wannan magin to za a sa maka shi a lissafi, ta a lissafa shi. Ku ne kuke faɗa ba ni ba, har littafi da biro za a samu ana rubuta cewa yau an ƙara 50 na magi, ko ba an ƙara 30 na magi, jibi an ƙara kaza. Subhanallah. Shi kuma zamantakewa ta aure ai ba haka ake yin shi ba, taimakekeniya ake yi, inda wannan ya gaza wannan ya tada shi, inda wannan ya gaza wannan ya tada shi. Nauyin da Allah ya ɗaura ma namiji in ya ɗan samu gazawa da tsaiko a wani waje sai matar ta ɗaga shi, nauyin da Allah ya ɗaura mata in ta ɗan samu gazawa ta samu kasawa sai ya ɗaga ta, sai ya tallafe ta. Ɗan ayyukanta na gida wanda ya fahimci ayyukan sun mata yawa, ta kasa ta gagara, sai ya riƙe mata wani ɓangare. Haka nan shi ma abinda Allah ya ɗaura masa. To amma dama da yake yanzu kowa abinda yake jira shi ne kowa ya riƙe ɓangarensa, to shi yasa shi namijin ba ruwansa da ɗawainiyar mace a gida, duk wahalin da za ta sha. Haka ta tashi da sassafe ta hura wuta, can tana girki, nan tana ma yara wanka, can tana wanke-wanke, can tana sharan ɗaki, tana kaza, ta raba kanta gida 17, yana can yana bacci shi kuma. In an gama girka abin karyawa a tashe shi. To shi yasa ita ma sai ta jima ran ta cewa in ta cika maka 50 ɗin magi za ka biya. Saboda kowa bai gamsu ya taimaki kowa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce al-mu'minu lil-mu'mini kalbun ya shuddu ba'dahu ba'da, mumini da mumini kamar gini ne, sashi shi yake karfafan sashi, in bangare ɗaya ya fadi ɗaya bangaren ma sai ya fadi. Daka shi mumini, tsakanin mumini da mumini, tsakanin miji da mata, kamar bayani, in na sa hannuna yanzu ba zan iya so sa tsakiyan bayana ba, ba zai yi ba. Dole ina buƙatar wani daga waje, in bayana na mun kaikai ina buƙatar wani daga bayana ya so sa. To haka ne ake tsakanin namiji da mace, inda na ta kasa so sa baya ya so sa mata, inda ya kaza ya gaza ya kasa so sa bayansa ta so sa mata. To wannan shine sai a samu zaman lafiya, sai a zauna lafiya. Amma galibi idan mutum ya auri mace, to mafiya yawa ina maimaitawa tsakanin shi da kudin ta ya hata. Hankalinsa ma ba zai tashi ba tukunna sai ya zo karo aure. Sannan hankalinsa ma zai tashi. Nan ka zo baka da kudi, nan ni na so kwalin taliya wancan wata. Bayan mafiya yawan taliyan fa da yayin da suka cinye. Amma za ta goranta mai. To, ‘ya’yan nasa ne? An ce ko ita miliyoniya ne a cikin da ita ku. Wannan da gaske ne, in ta fi kowa kuɗi a duniya ya fi kowa talauci a duniya, ciyar da ita yana wuyansa. Amma dai saboda lissafi kalan na mace, na so abincin na ci, ina jiran kuma a biya ni kuɗi bayan ni na ci. Akwai gyara a ciki. Ana dubawa ne cewa akwai a shikenan, babu shikenan, nayi shikenan, na dauki shikenan, sai kowa ya huta a zauna lafiya. Amma ka ji an zauna wai tsakanin mata da miji, yana lissafin wai ina bin ka bashin 10,000, ina bin ka bashin 1,000 kaza, duk wannan 1,500, 2,000, mafiya yawa karin 100 ne na manja, karin 50 na maki, karin kaza, daga nan ya taru har ya zama 3,000, 5,000. Wannan lissafin bai yi ba. Shi kenan, tana bin shi bashi, in ya mutu za a biya, tana bin shi bashi.
Wani namijin mama da shi yake rubutawa da kansa ya ce ana
bin sa kaza. To wannan mai hankali kenan, ya kyauta. Ya kyauta. Dama mata ma abinda suke so, su ba su so kudin cefa ne kaɗan, ba su so ya yi daidai wa daida. Abinda suke so shi ne, in ana bukatar 700 a ba da 1,500. Abinda suke so kenan, ana bukatar 700 a ba da 1,500. Saboda haka in an gama wannan 300 an ajiye shi, 500 a ajiye shi, a kai shi a dashi. Amma dai mafiya yawa duk wanda ya lura zai ga cewa in dai mace ta zama mai tausayi da kuma son mijinta, duk abin da ya yi, duk abin da ya bata na kuɗi, to amfanin na dawowa kan shi ne. Amfanin zai dawo kan shi ne. Haka in za ka ɗauki 10,000 ka bata, ba ta taje kasuwa zuwa yamma, za ga an siyo sabon labule, an siyo turaren ɗaki, an siyo mai ayal da tafin makaranta, an siyo mawaye, a wannan kuɗin zai ƙare. A nan kudin zai kari, da haka duk abin da aka bata zai dawo ne da shi da 'ya'yansa za su mora. Da shi da 'ya'yansa su za su mora. Haka mata suke nau'i biyu, in ta tashi yin alheri ba wanda ya kai ta, nan da ta nufaci tsiya kuma ba wanda ya kai ta. Ita kuma ba ruwanta da matsayin mutum a cikin al'umma. Tunda Aisha radiyallahu ta'ala anha, duk matsayin manzon Allah, in akwai wanda matsayinsa zai sa mata su daga masa kafa, to shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma sai da aka waye gari aka ce wai ga iyaye sun zo sulhu tsakanin miji da mata annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha iyaye sun zo sulhu haka ya ce to dani da kewa zai fara magana tace ka fara magana amma dai ka ji tsoron Allah kar ka faɗi komai sai gaskiya ai ba za ta tumi annabi da ƙarya ba amma dai in bata haka ba ai ba gane cewa ita mace bace ai dole sai da haka haka ba ruwanta da matsayin a sarki ne a waziri ne a gwamna ne limamin juma duk kaje ka gama minti 30 kana larabcin ka akan minbar duk zaka sauko ka zo ka same ta ba abin da ya hada ku da ita haka in ta tashi za ta yi alheri ba wanda ya kai ta in ta kuma nufaci tsiya to babu kuma wanda ya kai ta ba wanda ya kai ta in ta kulla maranta cewa yau za a zauna lafiya sai ka kasa gane wannan ita ce ko ba ita bace dan da ta juya kuma ba dadi babu dadi to zaman ana yi ne dama taimakekeniya shi yayi hakuri ita ta yi hakuri ya taimake ta ta taimake shi sai a zauna lafiya wata ta taba zuwa ta sami ta aure wani aboki nan yadda su ta sami ta ce abokin kan nan bai da mutunci bai da kirki ta ce tun da kike a duniya an taba karanta miki tarihin namiji mai mutunci ke kin taba ganin namiji mai mutunci ta ce mun akwai babansu sai na ce har shi bai da mutunci in kuma kina so ki gane yana da mutunci ko bai da shi je ki tambayi mamanki ki ji kana namiji dama in dai mace ce za ta maka hisabi in dai mace ce za ta maka hisabi to baka da mutunci sai dai in ka samu macen kirki to sai ta danna rashin kirkin kan ta bayyana kirkin amma in dai a lissafin mace ne a baka da kirki alheri dubu ne za a yi in aka yi rashin alheri guda ɗaya to in aka tashi kambama rashin tsiyan nan in aka tashi kambama tsiyan nan guda ɗaya sai ya disa shi wancan alkhairan Allah ya saka wa Malam Amin Daurawa da alheri ya ce yana ofis ɗin Hisba wata mata ta zo ta ce malam shekaranmu 18 da aure da mijina ina so a raba auren ya ce to kina so a raba auren ta ce eh me yasa ta ce yabun abubuwa da yawa wanda ba na jin daɗi ya ce sai ya ɗauko biro da takarda ya ce faɗi abubuwan da ya miki na rashin kyautawa mace ta faɗi ɗaya ya rubuta ta faɗi na biyu ya rubuta sai ta tsaya tana tunani akan na uku can dai ta tunano abinda aka tsaya sai an yi tunani kan muhtamal ko ya zama gaskiya ko ƙarya ya rubuta na huɗu ta ce a tsaya akan guda uku na a faɗo su dai muji a tsaya akan guda uku na ya ce to yanzu shekara 18 ki lissafa kullun zai baki ci sau uku ki ce uku sau 360 shekara ɗaya sannan ki so 18 sau nawa ya ciyar da ke ruwa lita nawa kika shanye mar sau nawa ya saki dariya sau nawa ya saki farin ciki kudin kashewa nawa ya baki duk a shekara 18 din nan baki tume shi ba duk a cikin abubuwan da kika lissafo nan baki ce bai baki ci ba baki ce bai baki sha ba baki ce kawai wasu abubuwa ne dan na bukatu wanda suke sun tsallake wajibi sai kika zo a raba aure yanzu dan Allah kin yi makanki adalci ai mutum in za a auna adalansa dama ba cewa aka yi bai da tsiya ba abinda ake dubawa shine alkhairansa sirrin jayi sharrinsa don alkhairansa suka rinjayi sharrinsa shikenan sai a karkatar da shi a ce wannan adili ne in sharrinsa suka rinjayi alkhairin sai a ce wani akwai sharri to wannan shine sai a zauna lafiya amma in dai za a ce duk wani sharri sai an lissafa duk wani sharri sai an lissafa ba wanda yake wankake ai ba wanda yake wankake to ba za a taba zama lafiya ba ba za a taba zama lafiya ba to shi yasa wata idan aka yi mata abu guda ɗaya mara daɗi to duk gidan sai kowa ya sani ƴaƴanta ma sai sun fahimci yau babanku bai kyauta mun ba saboda an yi mata abu guda ɗaya mara daɗi Allah ya kiyaye mu Allah ya muku albarka dole a jinjina wa mata kuna kokari cikin al'umma kwarai da gaske sosai sosai duk inda aka ga namiji tsayayye to insha Allah sai an samu a bayyarsa akwai mace da ta to kare shi tun daga kan uwa har zuwa mata wani lokacin ma har iya wani lokacin yar uwa ya ko kanwa in dai namiji za a gani tsaye to sai an samu mace a bayansa ta to kare shi in ba haka ba ba zai tsaya ba ba zai tsaya ba in ba haka ba ko tarbiya haka ce zallan uba ne zai tarbiya ba zai yi ba ba zai yi ba shi yasa kashi 90-70 cikin 100 tarbiyan hannun mata yake in namiji ne zai wannan ba zai yi ba domin mace ita ce za ta gyara a bata ta sake gyarawa a bata kuma bata gaji ba amma namiji ba zai iya haka ba ba zai iya haka ba dai yau ta sake lallaban sa ya sake ta lallabe shi ya sake ta lallabe shi ke dai shi uban ma in yazo ya ga dan ma kan zana ciwo ba da lafiya dai ko bulala ce ko kashi ruko zane ka yanzu uwa za ta yi haka uwa ba za ta yi haka ba duk shi uban ba zuge shi zai ba amma me yake so barazana yake so ya masa ya shiru kada ya dame shi wani lokaci ma dan na hannun shi yana fara kuwa zai kira uwan ce zo ki dauki danki to Allahu alam din shuka shi ta yi tsoro ko menene dai oho Allah ya kiyaye da haka Abdulrahman bin Auf yace dulluni ala suq yace ku nuna mun ina hanyar kasuwa take saboda haka shi musulmi kullun bai zama ci ma zauni yana dan tabuka wani abu koda za a tallafe shi to ana jiran shi ma ya tabuka ya motsa tukunna ko Allah ne in zai taimaki mutum sai ya jira ya motsa domin Allah ya cewa fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka himmatu zakai sai ka himmatu ka dau azama ka daura niyya ka dauda maran cewa zan yi to dan ne kuma fatawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah sai ya ce fa ma raja'a hatta istafdala aqitan wa samna da yace a nuna masa kasuwa malamai suka ce sai nuna masa kasuwan Banu Qainuqa Banu Qainuqa yana daga suna daga cikin kabilun Yahudawa a cikin garin Madina aka nuna masa wannan kasuwan kasuwa ce mai girma mai ci da aka yi je ya fara saida madara na shanu shi ne ce bai dawo ba har sai da ya tara da yawa aqiban wa samna sai da ya tara kitse da man shanu mai da yawa shi ne wato madaran da yawa to ainihin dunkule kenan dama in madaran ya dunkule shi yake koma man shanu ba sai zama dunkulalle to wannan shi ne wato aqiban wa samna fa atabihi ahla manzilihi sai ya zo da shi zuwa ga mutanen gidansa ma'ana yanzu ya nemo kuɗi kenan fa makasna yasirun aw ma sha Allah muka zauna wani lokaci kankani ko abinda Allah ya ga dama fa jaa wa alaihi wadarun min safra sai gashi nan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tattare da shi akwai alama ko kamshi na turanin safra da ya fesa ya zo yana kamshi فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يشي ده شي مهيم مهيم معنى شي ني اتمبيك كيف حالك يا يا كاكي يا يا كاكي قال يا رسول الله سي يتي يا منزن الله تزوجت امرأة من الانصار يتي يا منزن الله يتي يا منزن الله نا اوري وتا ماتا daga cikin mutanen Madina na yi aure daga cikin matan Madina qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace da shi ma suquta ilaiha mi ka bata a matsayin sadaki shine ma'anar da yace ma suquta ilaiha ma'ana menene abinda ka bata a matsayin sadaki qala sai yace abinda na bata shine nawatan min zahabin aw wazni nawatin min zahab wato na bata wani dunkule ne na zinare wanda suka ce yana daidai da dirhami uku da wani abu shine yace nawatin min zahab na bata zinare ne daga kuma wato ainihin nau'i iri kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi awlim walau bishati annabi sai yace kai walima ko da akuya ce ka yanka ayi walima da ita rawahul bukhari to wannan hadisin sai nuna mana cewa kamar yadda na ambata a baya cewa shi sadaki a musulunci bai yawa ba kuma yi kadan domin annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi ya halatta masa cewa duk matan da tazo tace tana son shi in yana son ta ya aure ta ba tare da an kawo sadaki an kawo komai ba haka wata mata ta zo ta ce masa ya rasulullah na baka kyautan kaina annabi sai ya kauda kai ta maimaita hakan hassa uku ta samu waje ta zauna sai wani mutum ya ce ya rasulullah in lam yakul laka biha hajatun fazawwijniha in har ya zama kai baka da bukatan ta to ni na son ta kaura mu ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi na sadaki ya ce ba komai ya ce kaje ka nemo ko da kuwa zobe ne na karfe kaje ka samu yaje samu yaje gama zagaye bai samu zoben karfe ba zoben karfe da yayi bai da tsada 300-500 ake sai da shi yanzu ma da komai yayi tsada bai da tsada daka yaje samu zobe yaje bai samu zoben bai dawo yace to me kake da shi baka da koda zobe na karfe yace ina da mayafi zan iya bata a matsayin sadaki yace to mayafinka in ka sa ita me za ta sa in ta sa kai kuma me za ka sa sai ya zauna can sai tashi zai tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace ka haddace wani abu na alqur'ani yace ina haddace sura kaza da kaza kaza da kaza yace to tashi ku tafi na aura maka ita ka koya mata abin da ka haddace na qur'ani daka sai aka ce in har ya zama cewa ita matar ta yadda ta gamsu cewa na karbi wannan a matsayin sadaki shikenan domin asali sadaki haƙƙi ne na mace ita wacce za a aurar sadaki haƙƙin ta ne dan Allah ya ce wa wa'atun nisaa saduqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su daka ita wacce za a aurar domin menene hikima na bada sadaki shine an dauke ta ne an ba ma shi miji abin da yake haramun a gare shi game da sauran mata ita yanzu ya halatta akan ta gare shi shine kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wannan sadakin shine zai halatta masa al'aurata bayan a baya ya zama mai haramun a gare shi daka sadakin nata ne sadakin farashin halatta masa ita ne saboda haka shi yasa ita aka bata dama ta duba ta gani ita kanta yanzu nawa za ta yi a matsayin sadaki daka sai su yarjejeniya tsakanin su wannan shi ne asalin musulunci amma yanzu kaga in za a ba da sadakin ma ita kanta matar ba ta san nawa ma aka bayar a sadakin da ba sai an faɗa mata to amma tun da lokaci ya kawo da su ma 'yan matan suna jiran iyaye su yi musu ɗawainiya da yawa ai ita kanta ina jin ba za ta kyauta ba a ce ubanta ya gama wahala ya mata saitin kujeru da gajajen 800,000 kuma a kawo sadakinta 150,000 ta sake kalmashewa ai ba ta kyauta ba tun da shi ma ya ɗau abin da Allah bai ɗaura masa ba to sai ta yi haƙuri ita kuma amma dai shi sadaki bayi kaɗan bayi yawa yanzu kun ga da annabi ya ce ka je ka nemo zobe na ƙarfe in ya samu shikenan sai a bauta ce sa a hannunki shikenan sadaki saboda kan an zo an ce gashi nan zai aure ki amma bayi da shi ta ce ya mun murmushin minti biyar shi ne sadaki shikenan sai ya murmusa shikenan ya yi daga sai a ce na ba ma wani auren wacce a bisa sadakin murmushi halas shikenan wadda ce tsaya a tsakiyar ɗakin nan yi tsalle ka taɓo fankan nan kawai tsallen ka nake so na gani a matsayin sadaki na shikenan hey tsalle ka kamo kan fanka haka ce an bashi aure a bisa sadakin tsalle halas yayi shikenan ba wani tashin hankali a ciki almuhim dai shi sadakin farin cikin mace ake nema ita wacce za a aurar da ita ita ce ake duba farin cikin ta menene ta gamsu da shi a matsayin sadaki ya mata shikenan yayi shikenan amma yanzu kaga zama ake a zauna yanda kazan ana cinikin saniya haka za a zauna ana ku ba da 200 a rage mana 30 a to an rage 5 a an rage kaza haka ake zama ana cinikin sadaki idan aka samu wannan sannan shi sadaki kuma yana tsada gurgurdan darajar mace. Darajar mace kuma a musulunci ba shine kyanta ko galan fatanta ba. Abinda take dauke da shi a zuciyarta na tarbiya da ilimi da addini shine darajarta. Dakan an samu wanda ta fito a gidan tarbiya ga Qur'ani ga hadisi ga larabci ga duk wani abun addini ga tarbiya, idan aka samu wata wacce take wata gajau-gajau hakan nan, babu komai na addinta tare da ita, koda kuwa ita ce sarauniyar kyau ta duniya, to a musulunci tsadanta bai kai wancan mai tarbiyan ba. Wannan ita ce ka'idar. Amma yanzu kuma zaka ga an samu mai tarbiya mai addini, amma sai ga yadda kasan so ake a rabu da ita, ana neman duk wanda za a malkada masa ko ya mika masa ya tafi abunsa. Ba wani wata ma ba ma binciken ya dace da ita ma ko bai dace da ita ba. Amma an samu wacce ana ganin wacce kyakkyawa ce wacce kaza ne, ko da kuwa yar gidan mallam Audu ce, ma'ana yar gidan talakawa ce ita, ba komai a cikin gidan, to sai an tsaya an dalje mata an duba mata, saboda sai a ce wai wacce kalan fatanta kalan matar masu kuɗi ce. Ai duk duniya ba wanda kalan fatansa ba kalan kuɗi ba ne, da kuɗin ba su zo ba. Don daga fatansa ya canza ya yi kalan talakawan, to rashin zuwan kuɗin ne. Kisa za a samu mai kuɗi shekara 70 ka gan shi a tsaye kyam, talaka shekara 45 ka ga ya yi ruku'u. Wasu nauyi suna sauka masa, ya ɗan samu kula na wata guda dai ya sami Allahu liman hamida ya miƙe. Tuntun zai miƙe. To sannan kuma wannan yana nuna mana sunna ta yin walima idan an yi aure, balma wasu malamai suka ce ita walima wajibi ne. Walima dole ne in an yi aure, saboda annabi cewa ya aulim, wannan umarni ne. Wal amr yaqtadi al wujub, inda annabi cewa yi ina ma da kai walima, sai zama kaman shawari ake bashi ko ana bashi zabi. Amma tunda yace kai walima, ko da kuwa akuyale ka yanka, anan da aka kawo walau, ana nufin komi karancin abun da za a yi waliman da shi a yi walima. Walima kuma asalinsa shine al-akl wash-shirb, asalin walima kenan shine ci da sha, shine walima. Wa'azi da ake wajen walima ribar kafa ce, shine mutane sun taru, jama'a sun taru, to maimakon a taru a watse, to bari a yi sai a yi wa'azi sai a ce wani abu. Amma asali in an zo gun walima, abinda ake yi shine ana zama ne a ci a sha, wannan shine asalin walima. To asalin walima na aure kuma walima ce ta maza ba ta mata ba. Asalin walimar aure walima ce ta maza, wadda ake yin ta bayan an tare, bayan an riga an yi aure, ya riga ya tare da ita, to da bayan kwana ɗaya ko kwana biyu sai a zo a yi walima ta maza. To walima ta mata kuma da ake yi a wai abinda ake cewa shine iltikabu akhfi dararai, shine ana dubawa, wannan dai ba a samo shi ba a wancan lokacin, sannan wannan tsiyatakun da ake su ma ba a samo su ba, to ya ka duba a ga cewa a cikin su wanne ne mafi sauki, to shine ya ce wannan a zo a haɗu mata su taru a yi musu wa'azi. Almuhim dai damuwan mata dama shine a gane alaman cewa an yi biki a gidanmu, wannan ita ce damuwansu, a gane alaman cewa muna biki, to sai a ce to a zo na a yi walima a yi wa'azi, maimakon a ba da dama a je a yi wa'ancan bayancin tsiyatakun. To amma yanzu mafiya yawa wannan sunna ta walimar maza ma mata sun kwace ta. Mafiya yawa za a gama aure amma babu walima ta maza a ciki, wanda kuma walima ta maza ita ce asali mai tushe a musulunci, ita ce asali a zo a haɗu a zauna a ci a sha, wannan shine abin da yake na asali a cikin addini. Sannan an samu dama a faɗakar don annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa duk sanda ya samu dama yana faɗakarwa, yana wa'azi, ko da kuwa cin abinci aka gama yi, tunda hadisi da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yunwa ta fito da shi cikin dare, ya fita neman abinci, ya gamu da Abubakar da Umar, su ma duka yunwa ta fito da su. Ƙarshe suka tafi gidan Sa'd ibn Abi Waqqas, suka je suka ci abinci, suka sha, suka koshi, annabi sai ya musu wa'azi, ya ce wannan ni'imar da Allah ya muku ɗazu, kun fito kuna jin yunwa, yanzu za ku koma gida kun koshi, Allah zai tambaye ku akwai. Almuhim shine bayan sun gama cin abinci sai biyo baya da mi da wa'azi da faɗakarwa, saboda haka wannan sunna ce duk inda za a taru aka samu dama to ana so a fadakar a ja hankalin mutane. Allah ta'ala ya samu dace abinda muka fara didi Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana. Kafin mu tashi darasin mu na baya ina tsammanin ko anan ko a wani majalisi akwai tambayoyi da aka bani to ban iya kiyaye wanne majalisi bane saboda haka za mu karanta su. Na farko ta ce an yi bayani akan cewa abu ne mai mahimmanci yi mamiji addu'a da kuma baba. Tana tambaya cewa wajen addu'a wa ake fara gabatarwa, miji ko uba? To tambaya ita ce da miji da uba wa yafi muhimmanci a rayuwar mace, miji ko uba? Duk kun gamsu cewa miji yafi, eh, ba sabani duka kun yadda miji yafi. To kowanne da miji da uba yana da fuskansa da kuma rawan da yake takawa a rayuwar mace, wannan baya shiga cikin wannan, wannan baya shiga cikin wannan. Shi miji wajen darajantawa da mutuntawa da karban umarni da yi masa hidima a lokacin da aka aurar da mace yana saman uba, amma wajen haƙƙi na iyaye uba yana saman miji. Haka kowanne da bangaren shi da yake dauka, kowanne da bangaren shi da yake dauka. Duk macen kirki kuma tana mutunta iyayenta, tana mutunta mijinta. To wajen addu'a kuma Allah ba mutum bane, ba irin mutane bane, ballantana a ce wanne ne za a fara gabatarwa saboda kar bukatun wannan ta kasa biya. Da haka in an zo addu'a ana hada su ne duka a yi musu addu'a, a yi ma miji addu'a, a yi ma uba addu'a, duka ba a wajen Allah ake roko ba, ana roko ne a wajen Allah. Saboda haka in an zo roko Allah kama uba na albarka, kama miji na albarka, Allah kama miji na albarka, kama baba na albarka, duka addu'a ce. Allah kuma zai karba bi iznillah. Saboda haka ba bukatun sai an ce mata tsakanin miji da uba wane ne ake fara gabatarwa a wajen addu'a. Allah ta'ala ya samu dace. Wannan kuma tana cewa miji ne take fama da shi kusan kullun a koyaushe, ita ce take fafutuka da kokarin daukan dawainiyan gida da kuma abin da yara za su ci. Da haka tana tambayin cewa shin hakan daidai ne? A wannan ku kai kowa ya san ba daidai bane, kowa ya san ba daidai bane, sai dai kamar yadda muka yi bayani a dazu shine in ba yi da shi ita kuma tana da hanyar samu, to sai ta dubi rashin sa, sai ta tausaya ta yi gurgurdan abin da Allah ya azurta ta da shi. Amma in ya zama cewa yana da shi kuma ya kiya bayar, to haƙƙin sa, haƙƙin ta yana kansa. Amma lokacin da babu, bai da shi, bai da shi, to haƙƙin ya sauka a kansa. Saboda Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah yana cewa wanda ake masa haihuwa shine namiji kenan, shine ake haifa masa yaya, ita mace kuma ita ce mai haihuwa. Allah ya daura masa ciyar da mace da kuma tufatintar da ita gurgurdan iyawa, sai ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, ba mu tilasta marai, la tukallafu nafsun illa wus'aha, ba mu tilasta marai sai abin da za ta iya. Da haka in ya zamto bayi da shi, to wannan rashin san da babu ya sauka a kan shi, sai ta yi hakuri abinda take da shi sai ta yi. Amma in ya zama kuma yana da shi, yana da dama, to wannan kuma nauyi yana kansa. Ko kuma ya zama cikin maza, akwai maza waɗanda suke masu zuciya irin na dawaki, namiji da iyalai, amma yana shantake a gida, bai kama komai da zai nema ma kansa, abinda zai rufa ma kansa asiri shi da iyalansa, kullun yana jiran wani ya zo ya kawo masa, bayan kuma ga iyalai nan ya tara. Wannan zuciyar doki kenan, doki ai shine bai zuwa nema, kullun yana jira. Shine in doki, shine in ka so doki, in dokin ya haihu zaka hada da dokin na dan kaciyar. Amma namiji ya tara iyalai, ga mata ga iyalai, amma kuma ba zai tashi ya je ya nemo ba. Ka'ida ce kuma ta Ubangiji, duk wanda ya fita nema Allah zai rufa masa asiri, Allah zai rufa asirin shi. Saboda haka sai ka zagaya gidaje ka samu mace tana kulle-kulle a cikin gida tana sayarwa, shi ko namijin yana zaune a cikin daki, yana zaune a cikin gida, wani ma har ya korafin cewa matansa tana da shi bata taimakon sa. Wannan ai mutuwar zuciya ce. Ai wani lokacin ma bacin kar a ziga mata masu alheri su fasa, sai ce kallon wannan mazajen malakar ku basu. Amma dai a ci gaba. Amma dai shi bai kyauta ba. Sai wannan ta ƙarshe ta ce tana neman addu'a ne, cewa tana da ƴaƴan mata kusan guda 5 or 7 a gabanta. Akwai ƴaƴanta guda 3, akwai kuma guda 4 wadda yatta tara su ta bar mata su. Da haka tana rike da su, tana kuma roƙon Allah madaukakin sarki a sanya ta cikin addu'a, Allah ya ba su mazaje na gari. Sannan kuma tana cewa idan akwai wasu waɗanda malam ya san cewa suna neman mata na aure, babu laifi ana iya yi mata magana kuma a haɗa ta da su insha Allah. Sannan kuma tace wato su kuma yaran suna da tarbiya, ta yi kokari iya bakin kokarinta wajen ba su tarbiya, kuma tana fatan Allah ya sanya ta sauki wannan aikin lafiya. Sannan kuma tace lallai tana cewa su kuma yaran dukan su babu mummuna a cikin su. To a duniya ai ba wani mummunan mutum ai, ba wani wanda yake mummuna a duniya ai. Allah ya ce gola qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mun halicci dan adam a mafi kyan diri. Saboda haka ba wani mutum mummuna a duniya. Bahaushe kuma ya ce abincin wani ne guban wani. Yawa, saboda haka wanda kake ganin wannan takura manejin kyau, wani yanzu zai kalle ta ga cewa in kana neman dungun muni in ka samu wannan ya kai ƙarshe. Wani wanda kuma kake ganin wacce mummuna ce, shi kuma wannan yana ganin anan ne yake ganin kai Allah ya yi halitta, anan yake gani. Saboda haka an cewa suna da kyau ko akwai mummuna a cikinsu, wannan duk ba shi ne mai muhimmanci ba. Abin da yake da muhimmanci shine ta yi kokari wajen tarbiyantar da su, kuma lallai ya ta cancanci a jinjina mata. A irin wannan lokaci samun ƴar uwa ko ɗan uwa mai amanan da ɗan uwansa zai mutu ya bar masa yaya kuma ya rike su, wannan aiki ne babba, aiki ne babba. Saboda haka lallai ta yi bajinta da kuma aikin da ya cancanci a jinjina mata kuma a yaba mata, ta yi kokari kwarai da gaske. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah kuma ya sa albarka a cikin wannan zuriyar nata, Allah kuma ya ba ta ikon sauke wannan aiki lafiya, Allah ya ba su mazaje na gari yanda ta dauko tarbiyyar su, Allah ya kare su daga zamiya, Allah ya isar da su gidajen mazajen su lafiya, Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi. Abinda kuma ta roka akan cewa in akwai wanda yake neman matar aure, to a almuhim dai shine irin wannan lokaci dama ba kai mutum zabin mata, kuma haka ma ta ka'ida take a musulunci, fankihu ma qabalakum minan nisa, in mutum zai aure yana duba shi zabin kansa ne. Saboda haka na farko dai mu sani cewa duk uba ko uwa ta nuna kwadayi da tallancewa a nema ma yarta miji, ba wai tana tallanta bane, ba kuma yana nuna cewa ƴaƴan nata sun wulakanta bane, bal hasali ma yana daga cikin aikin iyaye, kuma ta sauke nauyinta ne na bata bar su je su nemo kowane jagaju da kowane kadangare da kyankyaso ba, ita kuma take nema musu ta hanyar da za ta samar musu na nagaltattun mazaje. Saboda haka na farko ita katta jimaranta cewa wulakanci ne wannan, sannan na biyu su ƴaƴan da suke karkashinta kar su jimaransu cewa mahaifiyarsu ta wulakanta su ko ta tozalta su ta hanyar cewa tana neman musu mazaje. Saboda galibi musamman mu maza, musamman maza mafiya yawa namiji, in ba wanda yake da fahimta da kuma sani na addini ba, duk wanda aka kawo masa ita da cewan da sunan cewa ga wacce ina maka kwadayin ka aure ta, to abu na farko da yake fara ji maransa shine an buga an rasa mai dauka, daka an zo wajensa. daga ƙarshe abin da yake dawowa baya shine tozalci da wulakanci. Wanda bai fahimci rayuwa ba kuma koda bayan an yi auren zai goranta mata cewa aurenki ma da nayi ba babanki bane tallata minki. To wannan aka ce ka nemo doki guda biyar, wannan shi kadai doki uku ne, shi kadai wannan doki uku ne, wannan ba ɗabi'ar musulmi bace, ba ɗabi'ar musulmi bace. Mace tana da zaɓi da ikon cewa na ga wani ina so ta tura a yi mishi magana, saboda kunyar mace ba lallai ta iya ba, ko kuma ita ta je ta tura ita da kanta ta same shi ta yi mishi magana, in ya ga cewa ya gamsu shikenan, in bai gamsuwa ya faɗa mata magana mai daɗi, magana mai kwantar da zuciya. Shi ma namiji in ya ga mace yana so ba ƙasa da yake yi ba, in ta ga dama ta karɓe shi, in ta ga dama ta yi watsi da shi, saboda haka in yana son ta ya karɓe ta, in bai son ta kuma ya faɗa mishi, ya faɗa mata magana mai taushi, mai tausasa zuciya, wanda za ta gane cewa bai fa wulakanta ta ba, bai kuma tozalta ta ba. Saboda haka muna mata addu'a wa idan ƴaƴana ta, Allah ya ba su mazaji na gari, Allah madaukakin sarki ya kuma sanya albarka, lamban wayan ta kuma ta sa a jiki, Allah ya sa mu ji alkhairi, Allah ya mana albarka. Na'am, wa alaikum assalam.
Makilin waya na fariya.
Makilin to makilin akan abin da babu laifi din an yi amfani da shi a lokacin da ake azumi, sai dai a yi taka tsantsan kwarai da gaske domin kar ya samu wucewa, ya wuce iya inda ya kamata. Abin da ya fi kuma shi ne a nisance shi, idan tsabtace baki ne akwai aswaki, a nemi aswaki a tsabtace baki da shi domin nisantan saɓani. Allah ya sa mu dace. Alaikum salam.
Kamar bayanin da ka yi wa mace ne ta haka, ta ce duk sallah annabi zai yi wanka, to kuma a matsayin